To jama'a barkamu da wannan lokaci in Allah ya kai mu a cikin wannan mako ake shirin fara babban taron yan kasuwan kasashen mu na Afirka da manyan kusoshin gwamnatin Amurka ciki har da shugaba Biden wanda shine zai tarbi ko kuma zai biki bude wannan taro din. To kamar yadda aka sani wannan taro yana da alaka da harkar kasuwanci musamman da yake cibiyar bunƙasa harkokin kasuwanci ta Amurka wato Copper Council tare da haɗin gwiwa da gwamnatin Amurka su ne suka kira wannan taro din. To manyan baki da shugabannin kasashe da saura sun fara dira a cikin Washington DC ciki har da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu Bazoum da dai sauransu. To kowannensu yana tafi da manyan kusoshin 'yan kasuwan wannan kasashe nasu. Ɗaya daga cikin masu dafa shugaba Muhammadu Buhari baya a wannan zuwa nan Washington shi ne Alhaji Muhammad Indimi wanda shi ne shugaban kamfanin albarkatun makamashi na Oriental a Najeriya kuma fitattun ɗan kasuwa kuma ɗaya daga cikin manyan attajiranmu na ƙasashenmu na Afirka wanda kuma yanzu nan ina tare da shi. To Alhaji barka da zuwa.
Barka ga dai ya muke.
Lafiya ƙalau.
Masha Allah.
Me ya fahimta ka game da muhimmancin irin wannan taro?
Wannan taro ne muhimmi wanda su G7 suka ƙirƙiro shi ɗaya ya fara sai kuma waɗansu kuma su kuma sai suka fara. Yanzu in ka gani a Saudi Arabia jiya shugaban China ya zo musu an tara shugabannin Larabawa na duniya gabaki ɗaya su ma sun yi nasu jiya. To shi kuma shugaban America shi ma ya kirawo shugabannin Afirka gaba ɗaya. Yanzu haka an fara sauka. GB insha Allah za a fara. Saboda haka kowa yanzu yana son ya je Afirka. China sun yi da Afirka a Addis Ababa. Kuma watanni uku da suka wuce a Japan sun yi nasu a Tunis shi ma na hallara. Saboda haka abin yana kyau. Saboda haka kowa yana neman 'yan kasuwa da za su yi aiki tare.
Gwamnatoci abin da suke nema daban abin da ku 'yan kasuwa manya kuke nema daban. Kamar wace riba kake jin ku 'yan kasuwa za ku iya samu da kuma ita gwamnati wani irin tsaraba za ta yi koma da shi da?
A'a mu inda ƙasashen nan gabaki ɗaya muna a haɗa kai. Haɗa kai shi ma wannan babban riba ne. Amma yanzu kaga yanzu in ka je Rasha suna cikin yaƙi. Mu ma in ka je da muna cikin yaƙi da su Boko Haram da sauransu ko da yake har yanzu ba a gama ba. Amma abin yana lafawa. To in dai Allah ya sa aka haɗa kai da manyan ƙasashen duniya wannan abubuwan ba za su sake faruwa ba ni a gani na kenan.
Alhaji kai ka san duka biyun ka san Najeriya ka san America ka san sauran kasashen Afirka. Kana ganin 'yan Najeriya ko bisa ga abin da ka sani game da kasuwanci a Amurka suna cin moriyar cuɗanyen na 'yan Najeriya misali da Amurka?
To ai in ka duba ka gani su Amerikawa sun fi ƙarfin aiki wajen mai a Najeriya. Babu 'yan kwangilarsu. Kuma ka ga yanzu in ka je Najeriya China suna da 'yan kwangila suna aikin mai komai da komai suna yi. Saboda haka America su sun shiga aikin haƙan mai tun independence suke yi. To wannan shi ma yanzu watakila sun ga komai ɗin ya musu kaɗan ne suna son kuma a shiga waɗansu harkoki na daban.
China ta yi nisa ta yi ƙarfi a wajen girka kanta a cikin ƙasashen Afirka. Kana ganin ta yi nisan da ba wata ƙasa watakila da za ta iya kama ta wajen harkokin kasuwanci yanzu a Afirka?
Ai ba za a kama China ba saboda China su ba su da girman kai har burodi sayarwa suke. Yanzu in ka je kantin kwari har kantuna suke da shi. To kaga mutumin wannan ƙasar ba zai irin wannan abubuwan ba.
To bari mu yi magana tattalin arziki sha'anin tattalin arziki da ke faruwa yanzu a ƙasashe a ko'ina ana magana cewa tattalin arziki yana faduwa. Me yake janyo wannan faduwa ɗin da ko musamman dogaro kan harkar mai ce ko kuma rashin mai da hankali kan wasu harkokin kasuwanci daban?
To ai ba Najeriya kaɗai ke da matsalar harkokin economy ba. Yau in ka ce wa ake bi bashi a duniya number one, America ce, ita ce kan gaba wajen cin bashi. Saboda haka ba wata ƙasa da ba abinta bashi. Muna mu bai ma taka kara ya karya ba. Mutane ne ba su sani ba. Inda sun sani da ba za a damu ba. Duk duniya gaba ɗaya ana cikin bashi.
Anajin abin tarihi ya faru a Najeriya, an samu mai a arewacin Najeriya. Me muhimmancin samun wannan mai, kuma ya za a ci moriye shi?
Sosai za a ci moriye shi. Ai, yanzu aka fara. Kuma duk inda arewa ake da mai, kowa ya sani, yanzu za a fara insha Allah.
Ba Gombe da Bauchi kaɗai ba?
Ina, in ka je Nasarawa akwai mai, in ka je Borno Lecture akwai mai, idan ka je su Bidda akwai mai. Saboda haka abin da yana da bukatar kuɗi, amma yanzu man da aka samu a Gombe, kaga za a yi fertilizer, za a yi lantarki, za a yi refinery, wannan duka ba wai wanda za a kai waje bane, wanda za a yi amfani da shi a cikin gida. To in aka samu irin na Bauchi guda uku ko hudu, mun warke, ba za a sake siyo wani abu daga waje ba.
Yanzu ana cece ku ce akan man nan a Bauchi yake ko a Gombe yake, a ina yake?
Eto, tsakanin su biyu ne.
Amma kamar da kace ba nan kadai bane yake da mai. Kana da masaniya cewa za a ci gaba da haƙo wanda ba a riga aka haƙo din ba?
Sosai ma, za a ci gaba, insha Allah.
Yanzu wannan ta yaya shafi ku da kuke harkokin mai dama a Najeriya din? Za ku dawo ku girka wani abu a nan cikin arewacin ne, tunda da ayyukan ku sun fi ƙarfi a kudu?
Eto, ka san mun ya girma ya zo mana, saboda haka, amma dai alhamdulillah yara na suna aiki, wannan ya rage nasu. Saboda haka na koyar da su, na karantar da su, yanzu su suke komai da komai.
Amma 'yan kasuwa za su zo su nemi rijiyoyi kamar yadda ake nema a kudu, abin da nake nufi?
Kwarai da gaske za a zo. Ai, matsalar mu rashin kwanciyar hankali, maganar security, maganar tsaro, shine matsalar mu. In dai maganar tsaron nan an gama da shi, to za ka ga ana ta zuwa, insha Allah.
Kwanan nan an canja fasalin naira, kana ganin wannan zai taimaka ta wata hanya wajen inganta tattalin arzikin Najeriya?
Eto, ka san abinda ban san kansa ba kenan nima. Saboda haka ina jin ana neman a rage fitar da kuɗi daga banki. Dan yanzu banki, Central Bank su ma an ce ba su da kuɗi. Kuɗi suna ƙauye, so ana son a dawo da su.
Wannan abin ya fito da al'ada ajiya, kasan mutanen musun saba da ajiyar gida. Mutum ya daga tabarmar shi ya sa kuɗin shi ko ya sa cikin rumbu ko randa ko wani abu kenan. Da aka ce a mai da kuɗi, da aka canza kuɗi, da mutane ta cewa za su yi asaran kuɗaɗe. A ƙasashe irin nan, mutum bai bukata ya sa kuɗi da ya cikin ajihun shi. Yana amfani da credit card da sauransu. Kana hangen ƙasashen mu na Afirka nan ba daɗiya ba za su kai lokacin da ba za a buƙaci amfani da takardar kuɗi munanan.
To, in ka duba ka gani, yanzu da ake son a mai da kuɗi banki, abu ne mai kyau. Kensa shi ne ba za a tsammaci cewar ka aje kuɗi a gida ba, har wani ya zo ya ce zai maka zata. Saboda haka wannan kaɗai ma ni na ji daɗinsa. Saboda haka ana ganin kowa in kana da kuɗi ka binne su a gida. Yanzu wanda ake cewa sun binne kuɗi a gida, kaga zuwa gaba ba za a ce za a je ko a ce za a je a takin ɗinsu a karɓi kuɗi ba. To wannan shi ne babban abin da nake gani zai wa mutane amfani.